This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi da Hashim Gumar. Tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri. Na daren yau Laraba, 1 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2025. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce matsalolin tsaro a yankin Sahel na da alaka da kai tsaye da rincewar tsaro a cikin kasar. Haka kuma muna dauke da karin bayani game da harin da wani direban babban mota ya kai wanda ya sanadiyar rayukan mutane 10 da wasu rawanta wasu fiye da 35 a nan Amurka. Daga nan za mu jirga masu ruwa da tsaki muhimmancin samar da 'yan sandan jihohi don tabbatar da tsaro a Najeriya. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da silin mun bar mai shirya kuma zai kama na. A yau ba za mu samu damar buɗe layin waya kamar yadda aka saba ba, sai a yi mana afuwa a kuma kasance da mu a shirinmu na gobe Alhamis. Yanzu dai ga Muhammad Lalo ɗauke da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mutumin da ake zargi da kutsawa da mota cikin taron jama'a yayin bikin murnar sabon shekara a birnin New Orleans a nan Amurka ya mutu bayan wata arangama da 'yan sanda a cewar jami'an tsaro a birnin da ke jihar Louisiana. Ba dai ba jami'an damar bayyana cikakkun bayanai kan binciken ga jama'a ba, lamarin da yasa suka nemi kamfanin dillancin labarai na AP ya saka sunayensu. Hukumomi a yankin sun ayyana harin a matsayin na ta'addanci.
The city of New Orleans was impacted by a terrorist attack.
Mai rike da mukamin magajin garin New Orleans Latoya Cantrell kenan take cewa birnin New Orleans ya fuskanci harin ta'addanci ko da yake ana kan gudanar da bincike. Mutane 10 sun mutu sannan 30 sun jikkata bayan da wanda ake zargin ya kutsa da mota da gudun gaske cikin taron masu tafiya a kafa a unguwar French Quarter dake cike da mutane a New Orleans da misalin karfe 3:15 na safe a ranar Laraba a daidai kan titin da ake kira Bourbon. Yankin ya shahara a duniya a matsayin ɗaya daga cikin manyan wuraren taron bukukuwan sabon shekara. Baya ga haka, yankin na ɗauke da taron jama'a da suka taru saboda jiran wasan ƙwallon ƙafa na Sugar Bowl da za a buga a Superdome da ke kusa da inda aka kai harin. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai halarci jana'izar tsohon shugaban ƙasa Jimmy Carter da aka tambaye shi yayin bikin sabon shekara a gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida. Trump ya amsa da cewa zai je. Da aka matsa masa game da ko ya yi magana da 'yan uwan Carter, Trump ya ce zai fi so kada ya ce komai dangane da haka. Za a gudanar da jana'izar Carter wanda ya rasu a ranar Lahadi yana da shekaru 100 a jihar Georgia da Washington daga ranar 4 ga watan Janairu zuwa 9 ga watan Janairun. Trump ya kasance mai matukar sukar Carter a lokacin yakin neman zabensa kafin zaben watan Nuwamba, inda ya amfani da matsalolin hauhawar farashin kayayyaki na shekarun 1970 don kwatanta mulkin shugaba Joe Biden da na marigayi Carter. A yau Laraba, jami'an Falastinawa sun ce hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai arewa da tsakiyar Gaza sun kashe akalla mutum 15. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka kan wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da wani kuma ya fada kan sansanin 'yan gudun hijira na Buraj a tsakiyar Gazan. Sojojin Isra'ila ba su yi wani ƙarin bayani kai tsaye game da har-haren ba, amma ranar Laraba da safe sun gargaɗi jama'a da su bar yankin na Buraj, suna masu cewa akwai 'yan bindiga da ke cillo rokoki daga yankin. Isra'ila ta sha nanatawa jama'a da su bar wasu sassa na Gaza, abinda sojojin suka ce dole ne a yi don tabbatar da tsaron aiwatar da yaƙi da mayakan Hamas. Jami'ai a birnin Kyiv na Ukraine sun ce a ranar Laraban nan wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata akalla wasu 6. Shugaban hukumar sojin birnin Kyiv Sahi Popko ya bayyana a shafin Telegram cewa an gano wata mata a mace a cikin tarkacen ginin da harin ya lalata a yankin Dnipropetrovsk na Ukraine. Gwamna Sahi Lisak ya ce Rasha ta kai hare-hare ta hanyar amfani da manyan bindigogi da rokokin yaƙi da jiragen sama mara matuƙa inda suka lalata gidaje 7 da wata cibiyar lafiya. rundunar sojan Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama mara matuƙa 63 daga cikin guda 111 da sojojin Russia suka harba. Rundunar sojin ta Ukraine ta ƙara da cewa ta yi nasarar kakkaɓo jirage a yankuna 10 ciki har da Kiev da Zaporizhia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar soke hukuncin kisa, duk da cewa ba dukkan 'yan ƙasar bane suka gamsu da wannan mataki, sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna goyon bayan su kan wannan doka. Mai magana da yawun shugaban ƙasa George Charamba ya faɗa wa VOA cewa shugaba Mnangagwa ya sanya hannu akan dokar ta soke hukuncin kisa. Mnangagwa ya taɓa kubuta daga hukuncin kisa a zamanin mulkin mallaka a shekarun 1970 saboda ƙarancin shekarunsa. Wani dan majalisa daga jam'iyyar adawa Edwin Mushiriwa ne ya gabatar da kudurin soke hukuncin kisan, kuma majalisar dokoki wacce jam'iyyar Zani PF mai mulki ta farin jaye ta amince da wannan kuduri. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun dade suna kira ga Zimbabwe da ta soke hukuncin kisa. Fabi Jabbar, babban daraktan wata kungiya mai headquarter a London mai suna Death Penalty Project, ya ce yanzu Zimbabwe ta shiga cikin kaso biyu bisa uku na kasashen duniya da ba sa amfani da hukuncin kisa.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar sojin Najeriya ta ce matsalolin tsaro a yankin Sahel na da alaka kai tsaye da rincaɓewar tsaro a cikin ƙasar, inda ta ce za ta nemi haɗin kan makwabtan ƙasashe don a gudu tsara a tsira tare. To amma wannan haɗin kai abu ne mai yiwuwa? Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina.
Yayin da taɓarɓarewar tsaro ya yi wa Najeriya ɗaurin minti, hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin Sahel na da alaka ta kai tsaye da damalmalewar tsaro a cikin Najeriya, kamar yadda daraktan sashen tattara bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya dangane da irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke mana ƙarin bayani.
The terror activities in the Sahel region as well as in the West African region have direct consequences on the security situation in our nation.
Aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin Sahel da sauran sassan yammacin Afirka na da alaka ta kai tsaye da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. 'Yan ta'adda ba wai kawai sun addabi ƙasarmu ba ne, amma sun zama barazana ga duniya da ma ƙasashe. Saboda haka ya zama wajibi a gare mu a matsayinmu na sojoji, ba kawai za mu mai da hankali ne a matsalolin da ke addabarmu ba a cikin gida ba, a'a, za mu nemi haɗin kai daga ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasashe na shiyoyi don tinkarar ƙalubalen 'yan ta'adda.
To sai dai kuma wannan neman haɗin kai da rundunar tsaron Najeriya ke cewar za ta yi da ƙasashen da a yankin Sahel na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ke ƙararin caɓewa tsakanin Najeriya da Nijar, biyo bayan zirge-zirgen da shugaban gwamnatin mulkin soji na jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Tchiani kewa Najeriya na goyon bayan 'yan ta'addan da ke kaiwa Nijar ɗin hari. To shin an yi haɗin kan nan zai samu kuwa? Abbas Momini masanin tsaro ne a jamhuriyar Nijar.
Magana ita ce kowa san da yake harkar tsaro ne shi harkar ta'addanci ba ta san iyaka ba, kenan ba ta san Sahel ba, ba ta san Najeriya ba, ba ta san Nijar ba. Tabbas ba ƙasar da ke iya ciwo kan rashin tsaro ita kadai. Yayin da kowa san arewacin Najeriya ya taɓarɓake, kenan dole ne ana son a ci yokan matsalar gaba ɗaya, dole sai an yi hanya guda. Kowar su ƙalubale tunda mu muna zargin Najeriya da cewa suna alaƙa da sojawan Turai musamman na Faransa. Waɗannan labaru ne daga Niger Canada zuwa tuhuma da take ma Najeriya har kenan waɗannan ƙorafe-ƙorafen in akwai su kuma matsala ta haɗa kan juna, haɗa kan sojawa, rundunar sojawa ganin cewa an yaƙi ta'addanci.
Ko da yake Najeriya tuni ta musanta waɗannan zarge-zarge, rundunar tsaron Najeriya ta ce tana da ƙwarin gwiwar kakkaɓe matsalolin tsaro a ƙasar baki ɗaya cikin wannan sabuwar shekara.
Many of what we have witnessed in
Nasarori da dama da muka samu cikin wannan shekara da ta kare jiya alamu ne dake nuna irin gaggarumin nasara da zamu samu cikin wannan sabuwar shekara ta 2025 mun gama gamsuwa cewar babu wani zabi da ya wuce samun nasara kuma zangaya ma cewar muna dab da samun gaggarumin nasara akan waɗannan matsoratan yan ta'adda a wannan shekara muna alfahari cewar zamu duk mai yiwuwa don tabbatar da samun gaggarumar nasara
go the extra mile get the job done decisive victory
kalaman manjo general edward buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan hassan maina kaina muryar amurka daga abuja Najeriya.
A gaida hassan maina kaina wani direban mota ya afkawa dandazon jama'ar da suke bikin sabo shekara da sanyin safe yau laraba a birnin new orleans na nan amurka ya kuma bude wuta inda ya kashe mutane 10 tare da raunata fiye da 35 a wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce tana gudanar da bincike a matsayin ta'addanci kan haka ne na tattauna da mai sharhi kan al'amarin yau da kullum Alhaji Garba Suleiman Karaku madakin Samunaka mazaunin birnin Boston.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci wato abin da ya faru a New Orleans wanda wani dan kunar bakin wace ya je ya tarwatse ya shiga cikin jama'a da mota ya loda abu fashewa kamar wato masu nau'in bama bamai wanda a nan take ya halaka mutane 10 wanda yake kuma a cikin wanda suka samu rauni suka jikata an samu mutum fiye da wajen 30 a yanzu ba a tantance mutane nan ne suka rasa rayukansu ba amma zahiri an samu mutum 10 wanda suka mutu nan take to akwai waɗanda aka yi ta kai su asibiti halin yanzu
ana samun irin wannan wato hari na bazata irin wannan lokaci na sabuwar shekara mutane hankalinsu a kwance wannan abu ya faru a Amurka
akan samu irin wannan amma ba a bukukuwa irin kamar na sabuwar shekara ba akwai bukukuwan da akan yi wanda yakan faru ko a nan garinmu wato a jihar Massachusetts a Boston lokacin da aka gama tsiran abu gudun nan na wanda ake cewa gudun fanfalaki marathon race aka nan wani shi kuma ya dana bama-bamai inda ya halaka waɗansu aka gurgunta waɗansu aka ma mutane raunuka haka yakan faru a America a bukukuwa masu kama da irin wannan wanda za a samu rashin rayukan waɗansu da raunata waɗansu
to kamar ya zuwa yanzu da muke tattauna wannan hukumomi ba su bayyana sunan wanda ake zargi da wannan aikatawar ba akwai labarin da ke cewar yan sanda ma sun kashe shi kanshi maharin kenan
sun kashe shi ma lokacin da yayi wannan ta'addanci ya halaka waɗansu yan sanda kafin a halaka shi
kamar guda nawa
amma shi yasa wannan abun aka jajirce kamar a wurare kamar su New York da nan Boston inda muke an baza yan sanda jami'an tsaro bila adadin da yawan gaske wanda yake an tattoshe wani hanya ma wanda yake mota ma ba za ta iya shiga ba kamar su New York da sauransu duk an tare hanyoyi yadda yake mutum ba zai iya samu ya kutsa da moto ya irin wannan ta'addancin ba
a gai da madakin Samunaka Haji Garba Suleiman idan muka koma Najeriya kuwa batun samar da yan sandan jihohi don tabbatar da tsaro tsakanin al'ummomi shine ke ci gaba na ɗaukar hankalin shugabannin al'umma da na addinai. Hakan ya sa wakilinmu Mustapha Nasir Batsari duba mana wannan batu.
A Najeriya batun samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi na ci gaba da janyo tafka muhawara a tsakanin 'yan ƙasar da yawansu ya haura sama da miliyan 200 ya zuwa ƙarshen shekara ta 2024 da ta ƙare Najeriya dai. Na da yawan 'yan sanda 400,000 lamarin da masana harkokin tsaro suka ci sun yi kaɗan wajen baiwa al'umma da ma dukiyoyinsu kariya tuni dai masu ruwa da tsaki da suka hada da ƙungiyoyin addinai da na kare haƙƙin ɗan adam suka fara yin tsokaci akan wannan lamari shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji ya ce samar da 'yan sandan jihohin zai taimaka wajen rage barna da shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi ƙasar.
Duba da la'akari da abubuwa da dama, na farko yawan ƙasa, na biyu kuma population na jama'a, na uku landmarks. Kaga yanzu misalin ka ɗauki jihar Niger da 'yan sandan da ke cikin jihar Niger. To gaba ɗaya jihar Niger ina ganin 'yan sandan da ke ciki ba su iya, in za a tattara su duk gaba ɗaya kai su local government guda ɗaya ba za su iya kare ma wannan ƙaramar hukuma ba. So muna hannun Allah ne da kuma addininmu da ya nuna mana guje ma abubuwan da bai kamata ba na asha. To idan aka ba gononin nan dama, za su ɗauki 'yan sanda ɗin nan gunduma-gunduma, ma'ana daga mataki na ward zuwa mataki na ƙaramar hukuma har zuwa mataki na jiha. Za a samu yalwantuwan wannan 'yan sandan za su rage ɓanna fiye da yanda ake tsammani. Don haka wannan yunkuri mai kyau ne.
Su ma dai shugabannin addinai sun bayyana cewa samar da 'yan sandan jihohin yana da matuƙar mahimmanci wajen samar da tsaro ga ƙasa. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban ƙungiyar Izala mai wa'azin Musulunci a Najeriya, ya ce idan an bi tsarin da ya kamata, tabbas zai taimaka wa jami'an tsaron da ake da su a yanzu.
Idan abin da ake da shi ya kai, ba za a nemi samar da wani ba. Saboda haka samar da 'yan sanda na jihohi da dukkan harkan tsaro na jihohi, wannan yana da muhimmanci. A samar da shi ya zamanto an samu abin da zai taimakawa su jami'ai na tsakiya, kuma a yi abin ta yadda zai iya bada kyakkyawan tsaro wa ƙasa.
Tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar Kristoci ta Kan a yankin arewacin Najeriya, Rabara Musa S. Dada, ya ce ko da yake lamarin yana da amfani, amma dai yana da ɗan shakku kar wasu su hana su yin aiki kamar yadda ya kamata.
So idan state police ne za su yi aiki tsakanin su da Allah, a kuma bar su yi aiki din. Domin abin da ya sa na ce bar su yi aiki shi ne, idan har waɗanda suka zama manya a state din, ko governor ko official na government, ba za su sa su yi aiki duka ga ra'ayin su ba. So san mu ce yana da kyau, amma ina jin tsoro idan an ce state ne, sannan suna karkashin iko na state, idan ba a yi lura ba, ba a yi hankali ba, ba a yi sa'a ba, ya yi gwamnatin da ke mulki a lokacin, musamman lokacin siyasa, kaga za a yi amfani da su domin biyan bukata na waɗanda suke mulki a lokacin. To inda ina jin tsoro kenan.
Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, Comrade Abubakar Abdullahi, ya ce su ma suna da irin wannan shakku.
Matsalan da za a samu da state police za su zauna under kowane state governor ne, kuma yau ka san yanda 'yan siyasan mu suke. Idan har baya shiri da kai, to open it in shi za su sha wahala, go and arrest him, sai su zama karnukan farauta. Saboda me? Saboda idan ba su yi masu abinda suke so ba, ba za su yi masu aiki ba. To sai ka ga maimakon a samu haske cikin abinda aka yi, the reverse is the case, sai a samu kuma abinda ba shi bane. Abinda mu as a human right body, abinda muka fi tsoro kenan.
Masu ruwa da tsakin dai da suka hada da jami'an tsaro da suka yi ritaya sun bayyana cewa samar da 'yan sandan jihohin yana da tasiri. Tsohon mataimakin Sufeto General na 'yan sandan Najeriya AIG Suleiman Gwamna mai ritaya, ya ce babu wata damuwa ga samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi, domin kuwa ko 'yan sandan da ake da su a yanzu kusan suna samun tallafi mai ƙarfi daga gwamnatocin jihohin Najeriya.
Amma a gani na dai a matsayina na rita AIG, ina gani ba damuwa a wajena, saboda na dan jaraba na zo na aiki a state dina, sai kuma na gan cewa ma ba wani illa. Kana tare da mutanenka kafi gane me ake yi, kafi kuma taimaka musu sosai. Kuma bayani ma za ka fi samu, da saboda kana da wanda ka san su, so kullun za su zo su yi ma bayani, kagan wannan zai taimaka. Bangaren finance kuma, kagan yawancin abubuwa sayan motoci sai state sun sa hannu. Wanda haka nan ne kuma me zai sa a ce a ba state police, a ce kuma zai zama problem? Ba zai zama ba waje.
A yanzu dai 'yan Najeriya na cike da fatar samun mafita a kan matsaloli na rashin tsaro da suka addabi ɓangarori da dama na ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com, ko kuma shafukanmu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma, kuma muna yi wa al'umma barka da sabuwar shekara ta 2025. Allah ya maimaita mana, amin. Shirin zai mai da hankali kan yadda shekarar 2024 ta kasance a wajen masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger.
Da kamar minista ta mu mai kula da mutane masu bukata na musamman, muna da direction kwa mai kula da mutane masu bukata na musamman, to kaga an shahi ta babu ta.
Haka kuma za a ji fatan na kasassu a game da abubuwan da suke jiran gani a wannan shekara sabuwa.
Din nomination da aka yi wanda za a ke wanga maki ansa shi ne a fannin mata masu nakasa dai ya kula da harkokin mu babu shi.
Kamar yadda aka saba a al'adance, kungiyoyin rukunonin al'umma kan yi amfani da shigowar shekara domin waiwaye game da yadda lamura suka wakana a shekarar da ta gabata, musamman a fannin rayuwar yau da kullum. Sabili kenan a wannan mako muka tuntubi kungiyoyin masu bukata ta musamman a Niger. Jigo a gamayyar kungiyoyin na kasassu ta kasa, Malam Musa Nasir, ya bayyana mana yadda 2024 ta kasance.
To wannan shekara ta kawo ci baya kware bisa mu mutane masu bukata na musamman. Mun samu rishin ganiya da gwamnati bisa haraka bara da gwamna na jihar Niamey ya hana ma duka masu bukata na musamman hitowa zuwa sibara, kuma bancin da babu abinda an ka kama musu kamar mai zurda kamfani ma wanda ba su yi aikin komi, wanda sun kasan da sun tsuhalacci zawa na kware koko wanda suna da handicap da yawa. Na biyu kuma shi na kaga da kamar minista ta mu mai kula da mutane masu bukata na musamman, muna da direction kwa mai kula da mutane masu bukata na musamman, to kaga an shahi ta babu ta. Kuma in ka doka bisa abin forum politik wanda aka so shawara za a kiran duk ɗan ƙasa su zo a tattauna, to mun kaga wannan bangare kuma ba a sa mu ciki ba, mu muna ta tattauna tare da gwamnati dan mu ga abin da ya kamata ai, saboda mu ma ɗan ƙasa na a samu a dama tare da mu. Bangaren education wannan bangare alhamdulillahi minista nan ta yi kokarin ta tunda duka inda adda direction general direction nata ta bude wani service masu kula na mutane yaran nan musami na bukata na musamman na education kinsu. Misali bisa primary zaka ga akwai mai kula da yara masu bukata na musamman, in ka doka wajen aikin hannu can mata aza mutane masu kula da yara na bukata na musamman. An sai muna kaya na aiki, in misali ka doka inda muka da special makarantun ne to school kwa na masu bukata na musamman, kuma nan alhamdulillahi ta dauko wani matakin ne wanda direction kamar na jahohi makarantun ne na wurin kwana, da duk wata zaka ga an ka musu abinci ba sai an shiga nema ta ko ina ba.
Su ma mata na kasassu sun ce sun fuskanci abubuwa da dama a bara waɗanda ba za su iya mantawa da su ba.
Sunana Madam Zabairu Raina Musa Sunna, nike shugaban kungiya da aka ce ma Farm and Capable Plan Experience, kungiya ke ta mata masu larura ta musamman. To abinda zamu ke bisa kan wanga shekara da ya kare dai, to zamu ke dai alhamdulillah a fannin progression abinda mu mata masu nakasa muka samu ni dai ban gani ba, tunda wanga sabon iko da ya hau gaskiya bai tuna da mu mata masu nakasa. Din nomination da aka yi wanda za a ke wanga maki ansa shi ne a fannin mata masu nakasa dai ya kula da harkokin mu babu shi. Kuma in kun diba kungiya ta mata da yara wanda aka ce minister charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, wanga kungiya ma babu shi, sam babu shi, ballantana ma mu ce za mu taimu nemo hakkin mu mu mata masu nakasa ko ku yara masu nakasa. Ta uku, kame-kame da an kai ta yi na masu nakasa, an kama mata da yawa a cikin kame-kamen nan da aka yi, kuma an bar su sun yi kwana uku, sauran har sati ma sun yi. Mace, a dauki misali, in tana gani indisposition, mutum ya zamna sati guda bai wanka, kun ga an kawo mishi matsala wajen kiwo, infection da sauransu, kun suna kwabite tare da maza da mata duka, an kai su can an like su. Kun ga wannan zamuke mu dai mata masu nakasa ba kula da hakkinmu ba. In an dauki wajen kungiyoyi masu zaman kansu kamar lai partner, mun samu partner wanda suka yi a kompanyenmu amma har yanzu da saura.
To da yake ƴan magana na cewa ba a raba rai da guri, kungiyoyin nakasassun sun bayyana fatan samun ci gaba a ayyukansu ta yadda rayuwa za ta zo da sauki a wannan shekara ta 2025.
Muna fatan minista namu wanga mai kula da mutane na masu bukata na musamman asusu da shi kanshi shugaban kasa General Chani ya ce a samu a bude mu da shi asusuna wanda zai taimakon mutane masu bukata musamman sosai, da a koshi mai an samu a like shi. To shine muka fata shekara ta 2025 wanga minista namu na Sante zai samu abin funkin nan a samu a bude shi. Sa'annan kuma za mu fata akwai wani abu da aka ce ma carte d'égalité des chances, wadda takarda ta za ta sa in kana da ita abu da yawa za ka samu amfani bisa kai gare shi, misali bisa kan gidan likita in ka gware ta baka biyan magani.
Mata masu nakasa ya kamata a dama da mu in za a yi nomination. Mu ma muna da masu diploma, akwai masu master, masu doctora, akwai masu aikin hannu, kenan ya kamata ake kowanne fanni ya kamata ake an kama musu, don saboda baran nan da sun kake basu su, mu ma ba mu son baran nan. Da partner da ita ne ya kamata su fara kula da mu tukuna. Kira ta karshe da an gare ni ya kamata ake an 2025 gwamnati ya fara tunawa da ouverture kin ya bude muna minister kinmu mai kula da mata.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Nasir da Madam Zabairu Rahina Sunna na kungiyoyin masu bukata ta musamman a Niger da producer Julie Lazarus Grisham, ni Sulai Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya.
A gai da Sulai Mumuni Barma, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Mutumin da ake zargi da kutsawa da mota cikin taron jama'a yayin bikin murnar sabon shekara a birnin New Orleans a nan Amurka ya mutu bayan wata arangama da 'yan sanda a cewar jami'an tsaro a birnin da ke jihar Louisiana. Ba dai ba jami'an damar bayyana cikakkun bayanai kan binciken ga jama'a ba, lamarin da yasa suka nemi kamfanin dillancin labarai na AP ya saka sunayensu. Hukumomi a yankin sun ayyana harin a matsayin na ta'addanci. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai halarci jana'izar tsohon shugaban ƙasa Jimmy Carter da aka tambaye shi yayin bikin sabo shekara a gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida. Trump ya amsa da cewa zai je. Za a gudanar da jana'izar Carter wanda ya rasu a ranar Lahadi yana da shekaru 100 a jihar Georgia da Washington daga ranar 4 ga watan Janairu zuwa 9 ga watan Janairun. Trump ya kasance mai matukar sukar Carter a lokacin yakin neman zabansa kafin zaben watan Nuwamba, inda ya amfani da matsalolin hauhawar farashin kayayyaki na shekarun 1970 don kwatanta mulkin shugaba Joe Biden da na marigayi Carter. A yau Laraba, jami'an Falasɗinawa sun ce hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai a arewa da tsakiyar Gaza sun kashe akalla mutum 15. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka kan wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da wani kuma ya faɗa kan sansanin 'yan gudun hijira na Buraj a tsakiyar Gaza.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Alhamis, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni kawo muku shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyanmu Mr. Patrick. Ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.